Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Najeriya za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin Abari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Uwar gidan shugaban Najeriya Hajiya Aisha Buhari ta ce gwamnatin mai gidanta za ta kawo ƙarshen almubazzaranci da dukiyar al'umma a Najeriya. Hajiya Aisha wacce ta zanta da shirin talabijin na muryar Amurka da ake kira Africa 54 jiya Juma'a lokacin da ta ziyarci muryar Amurka ta ce nan ba da Juma'a ba gwamnati za ta samu kuɗaɗe da take bukata domin magance wasu muhimman bukatun al'umma da zarar an kawar da cin hanci da rashawa wanda yi wa ƙasar katutu. Haka nan Hajiya Aisha ta yi magana kan ilmi na maza da mata da yaƙi da jahilci a zaman kafar da za ta magance wasu matsaloli ciki har da ta masu tada jijiyar wuya kamar Boko Haram. Tun da farko da take magana a hira da Ibrahim Alfa Ahmed na sashin Hausa, uwar gidan shugaban na Najeriya ta yi bayani kan makasudin wannan ziyara da ta kawo Amurka.
Mun zo Amerika mu zo mu tattauna da waɗansu ƙungiyoyi waɗanda dama al'adarsu tallafa ma jama'a ne. So mun ga abubuwan da yake faruwa a Najeriya, muna buƙatar taimako ma na cikin gaggawa.
Kamar su waɗannan ƙungiyoyi na Amurka ne?
Na Amurka ɗin ne. Wanda an san su da fannin sulhu, samun zaman lafiya, da kuma tallafa ma kamar yaranmu da suke fama da yunwa, kamar wayanda aka fitar da su wajen camps ɗin su Boko Haram, wayanda suke cikin wani irin hali wanda halin da suke ciki ya wuce gwamnatin Najeriya kadai ta tallafa ma mutanen. Dole ne muna neman taimako.
Haka wato kina ganin cewa wannan ziyarar da kuka kawo dinnan akwai moriya kenan da talaka a Najeriya zai ci daga wannan ziyarar?
Akwai moriya. Jiya muka hadu a United States Institute of Peace.
Cibiyar wanzar da zaman lafiya.
Yawwa, zaman lafiya. So daga nan waɗansu mutane da yawa suka same mu a wajen, muka tattauna da su. Kasar Najeriya dama ta riga ta yi suna wanda an ba da tallafi bai isa wajen mutane. Shine na jaddada musu cewa wannan tallafin da muke nema wai muna neman kuɗi bane ba. Muna nema ne a zo a taimaka mana. Kamar yanzu alal misali yunwan da yara suke fama da shi ba wai sabon abu ne ba, yunwa a arwacin Najeriya. Saboda yara suna mutuwa daga shekara, daga ran da aka haife su ko daga wata 6 da aka haife su zuwa shekara 5, ba su rayuwa har su kai shekara 5
ko su wuce.
Suna mutuwa akan cututtukan da yunwa ke haddasarwa. To shine muka zo to tuntuni kamar waɗanda suke fama da yunwa din. Akwai ni dan abin da ake shigar da shi ta UNICEF a ba mutane. Wanda an hada ne da gyada da wasu jinsi dai na gyada duka kullum gyada.
Wato kamar abinci mai gina jiki.
Wanda a Najeriya muna nome komai. Ba abin da bamu noman shi a Najeriya. Amma akwai abin da babu kadan ne wanda zamu nema daga waje. Amma kullum shekara 50 kullum sai an bamu wannan abun sacet din. Shine nazo nace me yasa ba za a yi abun a Najeriya ba, a kafa shi mana a Najeriya. Ko?
Haka.
Tunda Niger ma tana da shi. Don me Najeriya ba za ta samu wannan plant din ba?
Wato a rika yin shi a cikin gida.
A dinga yin shi a cikin gida kuma muna da komai. Don me zamu dinga jira muna jin yunwa sai an kawo abu daga waje?
Uwar gidan shugaban Najeriya Hajiya Aisha Buhari. Dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ba bako bane wajen tada rikici a zaben na Amurka bana, inda ya soki lamirin musulmi da ƴan ƙasar Mexico. To ranar Alhamis ya auna sukar sace kan ƴan asalin ƙasar Somalia da kenan Amurka. Da yake magana a wani gangamin yakin neman zabe a birnin Portland da ke jihar Maryland ranar Alhamis, Trump ya ce akwai bukatar Amurka ta tsaye da karɓar ƴan gudun hijira daga Somalia. Ya ce Amurka tana bude kofar ta ga kasashe da suke fama da rashin tabbas, yace kasar ta yi hattara domin tana karɓan wato karnuka da fatar rago. Dan takarar na jam'iyyar Republican ya bayyana shakkukan hanyoyi da hukumomi suke bi na tantance waɗannan mutane. Shugabanni al'ummar Somalia a Amurka kamar su Ahmed Shu'aib sun bayyana bakin cike kan kalaman Mr. Trump, wanda suka ce zai iya haifar da husuma da tsangwama ga al'ummar Somalia waɗanda suka ji masu zaune cikin lumana a nan Amurka. Hakanan kuma shi ma da yake mai da martani dan majalisar wakilan Amurka daga jihar Minnesota, Mr. Ellison Musulmi na farko da aka zaba a majalisar, ta shafin Twitter ya ce, Donald Trump, ina so na maka magana kan maganganu na rashin hankali da kake yi kan jihata da kuma waɗanda suke mazaɓata. Al'umar baƙi su suke ƙarfafa Amurka, ko da menene ƴan raba kawunan jama'a kamar ka suke faɗi, in ji Mr. Ellison. A halin da ake ci kuma biyo bayan karɓar ƴan gudun hijira daga Siriya da Amurka take cikin watanni uku da suka wuce da alamun Amurkan za ta cika burin shugaba Obama na sake tsugunar da ƴan gudun hijira daga Siriya, wato su kamar 10,000 zuwa ƙarshen watan Satumban bana. Daga ranar 1 ga watan Oktoban bara zuwa ranar Alhamis 4 ga wannan wata, Amurka ta karɓi ƴan gudun hijira daga Siriya su 8,400, rabi daga cikinsu suna ƙasa da shekaru 14 kamar yadda alƙaluma daga hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Amurkan suka nuna. Kimanin ƴan gudun hijira 8,000 daga Siriya da suka shigo Amurka a bana, an karkasa su ne cikin jihohin Amurka 38. Alƙaluma suna nuna cewa Amurka ce tafi kowace ƙasa a duniya karɓar mutane daga ƙasashe marasa ƙarfi, inda mutane 60,921 suka shiga ƙasar daga watan Oktoban bara zuwa yanzu. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Lauyoyi da suke kare malamin addinin Islaman nan da ke zaman gudun hijira na ƙashin kai a nan Amurka, Fethullah Gulen, sun ce Turkiya ba ta gabatar da shaidar da za ta nuna Fethullah yana da hannu a yunkurin juyin mulkin da aka so yi a ƙasar da bai samu nasara ba, wadda zai ba da damar Amurka ta fara duba batun miƙa shi ga Turkiya. Da yake magana da manema labarai jiya Juma'a a nan Washington, ɗaya daga cikin lauyoyin Gulen, Reed Wingerton, ya ce sarƙaƙiya da shirme da ke tattare da zargin da ake wa mutumin da yake karewa, cewa Gulen da hukumar leƙin asiri ta Amurka CIA suna su ne kanwa uwar gamin juyin mulkin, zargi da ya ƙara tsanani bayan juyin mulkin. Lauyan ya ce Washington ta buƙaci Turkiya ta gabatar mata da shaida kan zargin da take wa Fethullah Gulen domin gaskanta zargin da take masa. Rundunar ƴan sanda ta birnin Chicago da ke na Amurka ta fitar da wani faifin bidiyo wanda ya nuna jami'an ƴan sanda na rundunar sun harbi wani matashi baƙar fata wanda ake zargin ya saci mota, suka ɗaure hannun matashin da anko yana kwance rai hannun Allah. Bidiyon wanda na'urar ɗaukan hoto ta jikin kayan sarkin ƴan sandan ta ɗauka bai nuna lokacin da ƴan sandan suka harbi matashin Paul O'Neill a bayansa ba, sai dai an ji wani ɗan sanda na zarginsa da harbin ƴan sanda yayin da yake kwance a ƙasa jina zuba. Ba a sami makami a jikin matashin lokacin da lamarin ya auku ranar 28 ga watan Yuli ba, kuma bidiyon bai nuna wani na ƙoƙarin taimakawa matashin ba. Lauyan iyayen matashin Michael Oppenheimer ya buƙaci hukumomi su naɗa mai bincike na musamman ya binciki wannan kisa. Ya ce bidiyon ya nuna ƴan sanda sun ɗauki doka a hannunsu. An janye damar da ƴan sandan uku suke da ita ta ci gaba da aikin ƴan sanda a halin yanzu, saboda binciken farko da hukumomi suka gudanar ya nuna cewa sun saba ƙa'idojin aikinsu. An ƙaddamar da bikin bude gasar motsa jiki na Olympics a birnin Rio na Brazil, inda dubun-dubatan jama'a suke sowa, aka kuma rera waƙar da take bayyana ƙauna ga ƙasar Brazil. Ana sa ran mutane 3,000,000 ne suka kalli bikin bude wasannin da aka yi jiya Juma'a, inda ƙungiyoyin ƴan wasa daban-daban metan, ciki har da tawaga irinta ta farko ta ƴan gudun hijira da suka dunƙule a wuri ɗaya, su ma za su a kara da su. Tawagar ƴan gudun hijiran ta haɗa da ƴan wasa 10 daga ƙasashen Sudan ta Kudu da Habasha da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da Siriya, waɗanda kwamitocin wasannin Olympic na ƙasashe da suke zaman gudun hijira ne suka zaɓe su. Ƙasashen su ne Kenya, Luxembourg, Brazil da Belgium da kuma Jamus.
Sau To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce.
Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon mai.
Aliman na ganin kamar waka za ta sama mu manta cewa akwai abin da muka zo yi.
Mallam Ira, wannan waka ban taba jinta ba, ban santa ba. Na san yawanci Laraba wakokin Laraba da kake sa na Sudan ne, amma wannan Larabci ne, amma kuma duk da dai ban iya Larabci ba, amma ba na Sudan ba ne.
Mutanen Nubia, kin san Nubia, in an ce Nubia ana nufin bakakken fata da ke kasar Larabawa. To wani ana nufin kamar Nubia a zamanin jahiliya.
Ana samun su a Sudan da Masar ko?
Da Sudan da Masar da wuraren Eritrea, duk waɗannan wuraren da su Djibouti, duk ƙasa ce wanda aka sani a zaman ta Nubia. Wato sunan wannan faifai da aka yi wannan waka a ciki, sunan faifan Egypt Noir, wato Black Egypt a Turanci kenan. Haka ne ko?
Mun ba bakake ko ina zaka ga ana tsananmu, amma ba inda babu mu.
Kin san akwai wanda yake bayani cewa wato al'adun Masar sun samu al'adunsu ne daga bakakken fata na Nubia lokacin. Wannan waka asalinta wata waka ce da ake ce Alkandaka. Alkandaka din nan suna magana ne akan mata da suke ta shugabancin kasar Nubia a wancan zamani na jahiliya lokacin. Yawanci mata ne, in kin tuna tarihi, ana batun Alexander the Great. Lokacin da yaje zai kai hari, sai sarauniyar Nubia ta je ta hau kan giwa ta zauna, da ya zo ya hango sojojinta, sai ji tsoro, ya ce kai wannan ba zai iya cin su a yaki ba, saboda haka ya karkata, ya je ya samu nasara, ya murkushe Masar. zamanin Fir'auna kenan. Halima bismillah mun gama tarihi. Haka.
To kamar da aka saba ga gaisuwa wannan hidi na abadi ya huce zuwa ga manyan masu sauraron mu da harko dai waɗannan masu sauraron mu ne a garin da wulle a jihar Tawa kasar jamhuriyar ko jihar Buza kasar jamhuriyar Niger. Na harko gaisuwa zuwa ga Isuhu mai samari da Uma MT da Musa Markelefa da kuma Bushe Bushe wato mahauci kenan mahauci
Bushe Bushe ko kofe man kofe kofe mai wasa huka
Kalolo Baka uku Rau Zulle dukansu a da wulle da fatan suna nan lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu a Kayanji Usmanu baban Sani Usmanu da matan shi Zuwaira da Hajaratu a Kayanji sai kuma Alhaji Sani Abdul Wahab shi ma da nashi iyalan Husainatu da Huri dukansu a Kayanji da fatan suna nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Halidu dan uwa daga Ibadan Sasa da fata yana nan lahiya. Shi wannan Ibrahim sako taka na sai bar mana a wurin nan da ake barin sako. Yace kullun yana rubutowa yana barin sako amma ni dai ban taba gani ba sai jiya akai katari na ji. Sakon murya yake bari ba email yake rubutowa ba.
Haka ne kwarai.
To mallam Halidu dan uwa mun gaishe ka da fatan kana lahiya.
To a Halima ga dan mun gaishe zuwa ga masu sauraron mu Alhaji Ali Kiraji a Gashon jihar Yobe. Dan ban gaisuwa zuwa ga Ali na Adama sarkin Fawa na Konda Maliki Mamuda a Suwari Garwa sai baban gidan Taylor da Audu Taylor dukansu a Madingrin da Liman mai gari a Garwa da Yalwa a Mayo Bay sai Hayatu Mogoroji a Mayo Dinsi da fatan kuna nan lafiya kale. Ga dan ban gaisuwa zuwa ga ƴan majalisar Abar Yahuce na Blackberry irin su Habibu Ahmad da Sa'ad Din El Kagarko sai malama Aishatu Kawur Badu tare da Ahmed kai ga masu Hajiya Binta E Muhammad tare da Wali Walin Duniya da Hajiya Hindatu Mamman Gusau sai barista Isyaku Barau tare da Mahmud Muhammad Gidado sai Hajiya Amina Hamza Babs sai Ismail mai Gomba tare da Malam Ahmad Muhammad Saka sai Malam Bello Ahmed tare da Alhaji Hassan Danburan na Maradun kuma garkuwan IBB sai Abubakar Haruna Galadanci tare da Abbas Idris sai Prince Abdulkadir Sadauna tare da barista Dallami Wushishi sai Aliyu Muktar Yusuf na Kwalli sai Hajiya Asma'u Ilyasu tare da barista Faruk Sarki sai kuma chairman Zaidu Bala
tare da Aliyu Muktar Yusuf kace ko Aliyu Muktar Umar
Aliyu Muktar Umar Ali nake so in fadi
wallahi mu ma canza mishi suna kawai garde dan katu yake aure
ai ban tsamman zai iya ba
na shi da Matthew Garba dai to
wai san wani kenan ga din ban gaisuwa zuwa ga assistant controller na custom Adamu Sunusi da fatan kana nan lafiya haka kuma muna gaida Muhammad Ali D mai doki ni kuma ina gaida kanwata Farida Ahmad ga dan ban gaisuwa zuwa ga malam Abubakar Abdullahi Nazari daura da post office na garin Dambuwa yankin Karamar Hukumar Dambuwa a jihar Borno Najeriya da fatan kana nan lafiya haka kuma muna gaida mai sauraron mu wato Sulaiman Musa Dutse shugaban Musafas Publicity Agency a Dutse jihar Jigawar Najeriya sai gaisuwar mai sauraron mu wato Dauda Taylor Baningi tare da Dauda Umar sai Umar Faruk Yarma Chairman Gombe Sports Commission da Adamu Usman sai Awal Babaju da Usman Umar Makama Bichi sai Hamza Musa Kano dukanku da fatan kuna nan lafiya.
kandaka
kandaka sidi sidi kandaka al kandaka sidi wa in kin je ki wato akan YouTube kinemi ya ki rubuta al kandaka akwai wakoki da yawa na kandaka din nan da zaki gani wanda suke yi wa malamai kamar dai da aka saba wakokin da yan sahawa suke yi na malamai aka da sauransu to Halima ina muka dosa
Malam Iro in kana da labari sai in karkada kunne in babu kuma ga labarai ko in ce ga labari
to bismillah ni ma dai ba za da saba amma dai na karkada kunne
yawa to wannan wani yaro ne sunan shi Jibrilu Shi wannan yaro Jibrilu sai aka kai shi makarantar kwana. Kuma inda aka kai shi gadan. Wato gadan irin gadajen irin masu hawa uku uku ne. Akwai masu hawa biyu biyu amma wannan mai hawa uku uku ne.
To ni ban taba ganin mai hawa uku nan ba ma.
To dai su Jibrilu mai hawa uku uku aka kai shi. Can cikin dare kowa na bacci sai hitsari ya kama yaro Jibrilu. Yayyay ya matsi, yayyay ya kasa. Kawai sai ya sa kuka. Yasa kuka yana kuka kawai dai abin dai ya ga dai ba sarki sai Allah sai ya buga ihu dai buga ihu sai
to me yasa ba zai sauko ba
sai su an ce maka yaro yawa an ce yaro yawa sai shugaban sashen nasu shugaban sashen su yazo ya taso yana kai wane ne yake mana kuka kawai yaron cikin kuka kuma a tsorata sai ya ce Jibril ne daga sama ta uku haba gaba daya duk sauran daliban da ke wurin kawai kowa rance ta koro aka watsi aka bar wa Jibril daga sama ta uku kaza an ji Jibril za ta mala'ika Jibril
an dauka cewa subhanallahi
yawa
kowa dole zai guda shi
yawa wai sama ta uku to kaji labari
haka
yawa sai kuma wani wanda Adam eh Adam gashi wa aiko akan wai hadan bare bari tara da bahulata ni daya
to
wai wasu bare bari ne su tara Malam Iro suka dawo aka gansu dai sun jiyo da gudu suna ta gudu sai wani ya tambaye su yace me yasa kuke ta gudu haka ne sai wanda daga cikin su yace kai yau mun yi jarumta mu tara da kyar bahulata ni daya kore mu sai wannan mutumin da ya tambaya yace hada kuka yi sai yace eh wallahi kuma ba mu gudu ba sai da muka ga an daga babban mu an buga shi da kasa sannan muka ruga da gudu to bare bare kun ji ku tara bahilla ce daya
wata kila dai bafulata ne shi Adam din da ya rubuto wannan ya rubuto wannan
Adam eh Adam gashuwa eh to
bafulata ne wata kila shi yasa zai ce bafulata ne guda daya kore bare bare
ya kore bare bare
guda tara
kuma su ma wai suka ji dagewa suka yi ba su ho gudu ba sai da suka ga yayi kwance kwance ya lika babban su da kasa
tukunna suka halce Halima Allah ya jika Ahmad Altine.
Amin wallahi labarin ka to wallahi.
Na eh kisa na tuno labarin sari da ya taba ba mu labarin kura multu.
Wallahi
babarbare da kura. Na tsammani ga wanda bai taba jin labarin multu ba. Babarbare ne yana so ya kama barewa sai je tona rami. Sai je sai rufe da tabarma da kara tarko da ake sai watsa kasa to da daddare kura ta zo shiga sai ta fada shi kuma daga can da ya zo tahowa ya hango ya dauka cewa barewa ce ta fada haba ya taho da murna a guje su da gudu kawai sai tsalle sai fada cikin rami yana fada da suka yi ido hudu da kura da ya shake kura sai fara bultu har kuran nan ta shaku ta mutu bai iya sakewa ba saboda yana
ka san shakan mai tsoro ha
wallahi haka ne dasi mutuwar kasko kenan gaba daya
Allah ya ji kan Ahmad Altin
Allah ya ji kan Allah sa ya huta
amin ya Allah
haka ne to Halima zamu da aya sai makon gobe idan Allah ubangiji ya nuna mana masu sauraro mu kasance lafiya
To madalla kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takeice.
Uwar gidan shugaban Najeriya Hajiya Aisha Buhari ta ce gwamnatin mai gidanta za ta kawo karshen almubazzaranci da dukiyar al'umma a Najeriya. Hajiya Aisha wacce ta zanta da shirin talabijin na muryar Amurka da ake kira Africa 54 jiya Juma'a lokacin da ta ziyarci muryar Amurka ta ce nan ba da jimawa ba gwamnati za ta samu kuɗaɗe domin magance wasu muhimman buƙatun al'umma da zara an kawar da cin hanci da rashawa wanda yi wa Najeriya katutu. Dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ba bako bane wajen tada rikici a zaben bana inda ya soki lamirin musulmi da ƴan ƙasar Mexico Ronald Amis ya auna sukarsa ce kan ƴan asalin ƙasar Somalia da yake magana a wani gangamin yakin neman zaɓe a birnin Portland da ke jihar Maine ranar Alhamis. Trump ya ce akwai buƙatar Amurka ta tsaye da karɓar ƴan gudun hijira daga Somalia. A halin da ake ci kuma biyo bayan karɓar ƴan gudun hijira daga Siriya da Amurka take cikin watanni uku da suka wuce da alamun Amurka za ta cika burin shugaba Obama na sake tsugunar da ƴan gudun hijira daga shamsu 10,000 zuwa ƙarshen watan Satumba.
To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka ni Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya.